Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Grace Alheri Abdu tare da Ladan Ibrahim Ayawa daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Litinin wadda ta kasance ta ƙarshe a watan Oktoba shekara ta 2017. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Yau ne ake sa ran hukumar zaben kasar Kenya za ta bayyana sakamakon zaben da aka yi a ranar Alhamis inda ta gabata. Hukumomi a nan Amurka suna tuhuman tsohon shugaban yakin neman zaɓe na shugaba Donald Trump, Paul Manafort, a yau Litinin. Babban mai gabatar da ƙara na ƙasar Spain ya ce zai gurfanar da tsoffin jami'an gwamnatin Catalonia akan zargin cin amanar ƙasa da tunzura jama'a.
Kanin labaran kenan. Rahotanni daga Najeriya na nuni da cewa shugaba Muhammadu Buhari ya sauke Babatir Lawal a matsayin sakataren gwamnatin tarayya ya kuma mai gurbinsa. Hukumomi a jamhuriyar Nijar kuma sun haramta wa kungiyar da ta yi zanga-zanga da ta janyo asarar rayuka jiya.
Yawancin jama'a wato talakawa idan mutum na rashin lafiya sai ya tsaya gida domin baya da kuɗin zuwa asibiti ko kuwa ya nemi ɗan inda ake sayar da magani ya je ya sayo magani, ba za a samu tabbacin abin da ke tafiya ba. So ta wani hanya ne za a bi da mana ba wai sai mutum ya yi rashin lafiya kafin ya yi ajiyan kuɗi ba.
To batun tsarin inshora kenan da Najeriya ke shirin gudanarwa a Najeriya da kuma waɗansu jihohi musamman na ƙasar, sai kuma batun wannan hatsaniya da ta faru a jamhuriyar Nijar.
Akwai wata ƙungiya ta farar fula wanda a ƙarƙashin inwanta ne aka yi wannan. Wannan ita na riga na rushe ta, kuma masu ita za mu binsu kuma za mu hukumta su daidai yanda doka ta tanada.
Muna da cikakkun bayanai. Yusuf Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam, sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin rayu da kuma masu saurare kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Masare, assalamu alaikum. Yau ake saran daga yanzu ake saran hukumar zaben kasar Kenya za ta bayyana sakamakon zaben da aka yi a ranar Alhamis din da ta gabata. Abin tambaya anan shine ko hukumar zaben za ta ayyana shugaba mai ci wato Uhuru Kenyatta a matsayin wanda ya lashe zaben kuri'ar da aka yi a makon jiya inda bai fuskanci kowane babokin hamayya ba. Idan har hukumar zaben ta ayyana hakan, menene makomar masu zaben nan da yan adawa suka hana kada kuri'a ranar Alhamis wanda aka shirya cewa ranar Asabar din ta gabata za a gudanar da zabe a waɗannan wurare, amma kuma aka soke biyo bayan zanga-zangan da aka yi a waɗannan wurare? Ko kuwa hukumar zaben za ta sake gudanar da wani sabon zaben shugaban ƙasa ne? An ji shugaban yan adawa Raila Odinga na cewa a sake zaben shugaban ƙasan nan da kwanaki 90, yana mai cewa ƙasa tana fuskantar haɗarin faɗawa cikin rikicin siyasa. Amma mataimakin shugaban ƙasa William Ruto ya shaidawa tashar talabijin ta Al Jazeera cewa batun wani sabon zaɓe ba taso ba, ya ce ba wani zaɓe da za a gudanar a cikin kwanaki 90, sai dai shi dai wannan zaɓen da aka gudanar ranar Alhamis sake zaɓen ƙasar ta yi cikin watan Agusta da babban kotun ƙasar ta yi watsi da shi sakamakon rashin gaskiya da aka gano. Hukumomi a nan Amurka sun tuhumi tsohon shugaban yaƙin neman zaɓe na shugaba Donald Trump, Paul Manafort, a yau Litini da laifin haɗa baki da cutar Amurka da ɓatar da sawun kuɗaɗen haramun da kuma yin ƙarya ga gwamnati a wani yunƙurin neman gatanci ma tsohon shugaban ƙasar Ukraine Viktor Yanukovych. Mai bincike na musamman da ke bin sawun ƙasar London da ƙasar Rasha ta yi a zaɓen shugaban ƙasa na shekarar 2016 a Amurka, Robert Mueller, shi ne tuhumi Manafort da wani abokin hulɗan kasuwancinsa Rick Gates a wani ɓangaren binciken da ya gudanarwa. Su ne mutanen farko da Mueller ya tuhuma a wannan bincike da ya a watanni 5 da farawa, kodayake tuhumar ba ta da alaƙa kai tsaye da zaɓen. Manafort da Gates sun miƙa kawunansu ga hukumar binciken manyan laifuka ta tarayya a nan Washington, inda ake sa ran nan ba da jimawa ba za a gabatar da su gaban kotun tarayya. Shugaba Trump ya sha bayyana binciken da Mueller ke yi da kuma wani wanda majalisar dokoki ke gudanarwa game da alakar da ke tsakanin kwamitin yakin neman zaben sa da kasar Russia a zaman bita da kulli na yan democrat da ke amfani da shi domin kawo fujjan kayan da yi wa tsohuwar sakatariyar harkokin waje Hillary Clinton a zaben shugaban kasa. Amma Mueller, tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta tarayya, ce wanda akasari a nan Washington ake dauka a zaman mutumin da baya da ra'ayi irin na siyasa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Babban mai gabatar da kara na kasar Spain ya ce zai gurfanar da tsoffin jami'an gwamnatin Catalonia akan zargin cin amanar kasa da kuma tunzura jama'a. Attorney General na kasar Jose Manuel Maza, Jose Manuel Maza, ya yi kira a yau Litinin cewa a tumi shugabannin yankin Catalonia da almubazzaranci a kokarinsu na ballewa daga Spain. Sai dai jami'ar 'yan awarai ta Catalonia ta bayyana cewa za ta shiga cikin zaben da za a yi nan na kan wa'adi da gwamnatin tsakiya ta shirya a cikin watan Disamba mai zuwa bayan da ta rusa majalisar yankin. Wannan sanarwar dai tana zuwa ne daidai lokacin da yankin na Catalonia ya shiga makonsa na farko karkashin ikon gwamnatin tarayyar kasar kan yankin mai ikrarin ballewa. Prime Minister Iraqi Haider al-Abadi ya yi kira da kwantar da hankula kuma a mutunta dokar arewacin yankin Kurdawa. Wannan ko yana zuwa ne kwana ɗaya bayan da shugaban Kurdawan ya bayyana cewa zai sauka a matsayin shugaba. Abadi ya faɗa yau Litinin cewa yana biye da abin da ke faruwa sau da kafa a yankin da maharin da aka kai a babban hedkwatan jami'un da kuma wanda aka kaiwa 'yan kafofin yaɗa labarai har ma da ƙoƙarin tada zaune tsaye da ruɗani a Irbil da kuma da Hook. Ya ce gwamnatin kasar na ƙoƙarin ganin ta samar da zaman lafiya ga dukkan gundumomin kasar saboda kare 'yancin dukkan ɗan ƙasa. Sai dai shugaban Kurdawa Masud Barzani ya faɗa a cikin wata sanarwar da ya yi a cikin talabijin ranar Lahadi cewa zai sauka daga mukaminsa daga ɗaya daga watan gobe idan Allah ya kai mu. Daga shekara mai zuwa mata za su iya zuwa kallo a filayen wasanni uku a fadin kasar Saudi Arabia a wani bangare na ƙoƙarin da daular ke yi na faɗa 'yancin walwalar mata. A watan da ya shige ne dai an kyale ɗaruruwan mata sun shiga wani filin wasa a birnin Riyadh inda aka saba gudanar da wasan ƙwallon ƙafa domin halartar wani bikin ranar 'yancin kai na Saudiya. Jiya Lahadi hukumar wasanni ta ƙasa ta sanar da kafofin social media cewa ta fara shirye-shiryen gyara wasu filayen wasanni uku a Riyadh da Jeddah da Manan da yadda za su iya karɓar iyalai baki da 'ya'yansu daga farkon shekarar 2018.
Ladan Ibrahim Ayawa ya karanto labarai. To bari mu bude taskar hotonnan mu daga Najeriya, inda ɗazu-ɗazun nan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ɗauki mataki kan rahoton kwamitin bincike da ya kafa ƙarƙashin shugabancin mataimakinsa Farfesa Yemi Osibanjo ya bincike zargin rashin gaskiya da aka yi wa sakataren gwamnatin tarayya Babace David Lawal da kuma shugaban hukumar leƙen asiri na ƙasa NIA Jakada Ayo Uke. Kan haka Sahabu Imam Aliyu ya tattauna da wakili mu a Abuja Sale Shehu Ashaka.
Yawa, to yanzu ne dai to ba a daɗe ba kakakin shugaba Buhari Femi Adesina duk da sanarwar cewa shugaban ya kori tsohon dakataccen sakataren gwamnati da kasar na da Babace David Lawal da shi da shugaban hukumar da gashiri ta NIA.
Shi Babace Lawal da NIA waɗanne dalilai ko za ka tunasar da masu sauraro waɗanne dalilai ne ko kuma waɗanne irin zargi ake musu ta kai ga shugaban ya ɗauki wannan mataki na sallama su?
To idan masu sauraro ba su manta ba, akwai badakala da ake ce a yi sai ba da wanda ya kwangilan cire wasu ciyayi a Tami Duguri, to wanda aka samu kuma kamar kamfanin shi Babacir din kamar kamfaninsa yana cikin wanda aka ba mu wannan aiki, inda shi shugaba Buhari da ya kafa hukumar bincike aka dakatar da shi. Shi kuma in ka tuna shugaban leƙen asiri ta NIA a gidansa ne ko kuma wani gida ne da aka samu dala miliyan 43 din nan a kwanakin baya to a Lagos inda kusan lokaci daidai da aka dakatar da su
to baya ga haka ko wani mataki da shugaban ya dauka ne
to bayan kuma to wannan sanarwar cewa an kore su waɗannan mutane biyu sai kuma to a ƙarshen sanarwar an fitar da sanarwar cewa an nada Boss Mustapha inda zai mai gurbin shi baba cirje dawa
to ko ka san shi
Mustapha din ya fito daga jihar Adamawa ne
to shi baba shi ma Boss Mustapha daga jihar Adamawa kaman baba cirlawa ne fito ko To akwai magana da aka yi watakila za a gurfanar da su gaban shari'a ne sakamakon zargi da aka musu ko babu
gaskiya sanarwar ba ta faɗi wani mataki ba da dauka dai kawai sanarwar da ta fito ne da cewa an ga an kori waɗannan mutane biyu kuma shi kuma wannan an mai gurbin sa da Boss Mustapha shi tsohon sakataren gwamnati na Najeriya shi baba Cide Lawa aka ce an mai gurbin sa da Boss Mustapha
to
da sanarwar babu wani ƙarin bayani da kai
To Sale Shehu Ashaka mun gode kwarai da gaske. To madalla sannu.
Daga Abuja, Najeriya sai kuma harkokin tsaro a Najeriya inda wato aniyar ƴan kuna bakin wake ta koma kansu bayan sun yi yunkurin kai hari a ƙauyen Magar da ke karamar hukumar Madagali. Shugaban karamar hukumar Muhammad Yusuf ya tabbatar da aukuwar lamarin a hirarsu da wakilinmu Ibrahim Abdul Aziz.
Da dare misali karfe 8 muna hira sai muka ji wani karan abu sosai haka sai na kira shi OC na gula Captain Musa immediately da na kira shi ya dauka nace to Captain me yake faruwa ne mun ji kara ko sojoji ne ko kuma wani abu ne ko kuma hari ne haka sai suka ce shi ma yanzu yana kokari ya kira headquarter ya tambaya amma yan bindigan da aka yi da zudin sojoji ne suka yi ya ta jira dai ban ji shi ba haka dai muka yi barci sai wace gari ko sallama ban yi ba da safe around 6 something kuma sai muka kara ji wani kara sai na tashi sai na fita sai aka ce bomb ne fa kuma bomb nan fa ba da nisa ba wani gari ne ake kira da kusa da Gulak sai wuce kilomita 3 da headquarter ɗan sanda sai muka gaggawa muka je wurin kan muka je wurin dai mun je mun samu ƴan kuna bakin wake mata guda biyu kanana ne wanda ba su kai ko shekara 25 ba gani na su ne suka zo da dare daya din ba ta samu target nata ba kawai sai ta yi detonate kanta sai abun da ya kace ita kadai na biyu din kuma da safe din sai da wayansu suka hange ta suka ce ina zaki je sai ta bada soro yanzu mata firgita sai ta detonate so akwai wata rata zo da za ta je ina zaki je din shi bomb din ya dan ji mata ciwo wanda take asibiti mun kai ta asibiti a Gulak ana jiyanta amma na ce abun yaki ya kamata a kawo ta zuwa FMC Yola so shine abun da ya faru shekarun jiya Saturday da kuma jiya Sunday da safe
to kaman kawo yanzu wani hali ake ciki a nan yankin ga na karma kuma Madagali
to da makai kan kullum muna cikin dadar mutane mu kan kullum a dadar suke tunda yanzu ma gona kamar da na fara ka wanda suka dan noma ma yanzu ma zuwa yana bada wahala kwanakin baya bai wuce sati daya ba mata mun guda uku kadiba biyu akai ko golden aka same su da har yanzu dai ba mu ji labari ba kullum mu kan abubuwa da yake faruwa da mu yanzu mun mutane ka sama daga lakal goma mu ne kaman ko an manta da mu mu ce ne kullum muna complain muna fada ba daukar mataki ce
Shugaban karamar hukumar Madagali Muhammad Yusuf a hirarsa da Ibrahim Abdul Aziz daga Adamawa kuma sai Jamhuriyar Niger inda hukuma ta dakatar da kungiyar da ta gudanar da zanga-zanga da ta yi sanadiyar asarar rayuka da kaddarori. Ministan harkokin cikin gida Bazan Muhammad ya yi wa wakilinmu Sule Mumuni Barma ƙarin haske dangane da lamarin.
Ko dama muna da masaniyar cewa su niyyar su suje su kunna wuta cikin majalisar dokoki suka yin haka kuma suka je suka kutsa suka yi yunkurin su shiga majalisar dokoki amma sun samu sun yadda tayoyi cikin majalisar sai dai aka yi karhin su aka kore su mai shuranan WhatsApp da duk abin da ya shahi kafafen labarin nan ya san da cewa jiya da mutanen su na Turai da na America da na diaspora sauran kasashe na Africa jiya su ma da kansu suka yi halara ta inda suke kuma suka kawo gudunmuwan su na su ba su hamzari su ci gaba su kada wannan iko su je su kunna su cinna wuta cikin assembly saboda tunda aka yi abin da ya faru yau da shekara biyu a Burkina mutanen Lumana ba su da wani mahalki sai su samu iko ta hanyar ƙarfi ta hanyar zanga-zanga ta hanyar kunna wuta jiya kuma motocin da suka dauki essence muna da lambobin su kuma za mu nemi masu su mutanen da suke fada da suke magana muna da register din su da kenan an rabu da karsana aka bigi guzuma shine jiya lumana tayi
wace irin hasara ita wannan tarzoma ta haddasa
jami'an tsaro mutum 23 ne suka ji rauni a cikin su hudu suka yi rauni mai tsanani suna jinya yanzu haka likita sun kare ma police mota goma suka kare ma mutane mota hudu da sun kare bitar na seni akwai wurare da haka da suka banna kadan kadan akwai inda suka yunkura abun bai nasara ba
akwai wani hukuncin da kuke niyyar dauka akan su kenan
akwai wata kungiya ta farar fula wanda a kalkashin inwanta ne aka wannan wannan ita na riga ya rushe ta kuma masu ita zamu bin su kuma zamu hukunta su daidai yanda doka ta tanada sauran mutanen da suka taka wata rawa kuma muna da dalilai akan su su ma zamu kama su kuma zamu gurfanar da su kuma a hukunce su daidai laihin da suka yi
To bari mu rufe taskar rahotannin namu da batun harkokin lafiya a Najeriya inda manyan jami'an ke halarta taro a nan Washington. Dr. Daniel Iya, kwamishinan lafiya na jihar Nasarawa na ɗaya daga cikin waɗanda ke halarta taron da wato babban bankin duniya ya shirya ga abin da yake bayyanawa.
Abin da ya kawo mu nan Washington shine domin mu koya yadda ya kamata ta hanyar kyautatawa ga lafiya a cikin kasashenmu kuma musamman domin kin san a can kasar tamu ba kowa ne zai iya zuwa asibiti ba saboda haka ana bukatar zancen lafiya ya zama na kowa ne kuma abin da kawo mu ainihi shine ta wani hanyar za mu bi domin mu kyautata ma mutanenmu na kasarmu yadda za su iya sami zuwa asibiti ba lallai sai suna da kuɗi ba ana ce da wannan universal health coverage wato ta wani hanya za a bi domin a tada kuɗi da za a iya samu idan mutum yana rashin lafiya iya zuwa asibiti ba wai sai yana da kuɗi aljihunsa ba a yanzu haka a ƙasar tamu da wasu ƙasashe daban-daban a duniya idan ka je asibiti dole ka sa hannunka a jihunka ka fito da kuɗi domin ka biya kuɗin asibiti to musamman a ƙasar tamu ba kowa ne zai iya haka ba kin lura za ki ga cewa yawancin jama'a wato talakawa idan mutum na rashin lafiya sai ya tsaya a gida domin baya da kuɗin zuwa asibiti ko kuwa ya nemi ɗan inda yake sayar da magani ya je ya sayo magani ba za a samu tabbacin abin da ke tafiya ba to ta wani hanya ne za a bi ya zamana ba wai sai mutum ya yi rashin lafiya kafin ya yi ajiyan kuɗi ba ta wani hanya za a bi domin ya zamana akwai arsusu da idan mutum ya samu in ya tashi da ciwo sai ya je a ba shi magani ba wai sai ya sa hannu aljihu ya biya ba to kin lura ma za ki gani cewa ko masu hali ma idan mutum ya samu wani irin ciwo kamar ciwon daji yake ce da shi ko kansa to sai abin sai ya sa shi ya zama matsaloci
to wannan daidai yake da inshora za a ce inshorar lafiya kamar yadda ake da ita a kasashen da suka ci gaba
eh haka yake insurance kenan insurance health insurance ya zama na ka fara ajiye kuɗi ba sai lokacin da ka yi rashin lafiya ba ya zama na kana ɗan ajiya lokacin da ka samu lokacin da rashin lafiya ya tashi sai ka je kawai a baka magani ba sai ka sake biya ba
wato inshora kamar yadda take a nan tana da sauƙi musamman idan mutum yana da aikin yi in zai iya biya ta wurin ma'aikatarsa galibin mutanenmu ba su da aikin yi ya ne za su yi su biya ta su gudunmuwar To waɗannan tambayoyi da kuma waɗansu muke so ku yi tsokaci a kai a shirinmu na yamma sai ku kasance tare da mu yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam.
Can haƙiƙa ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraronmu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro a cikin shirin namu na yau, za ku ji tattaki da muka yi don fahimtar karin maganar masu salon magana da suke cewar ilmantar da yarinya ɗaya tamkar ilmantar da karkara ne. Hakan ya samu ka zagaya jihar Katsina don ganin yadda suke gudanar da wani shirin su na ilmantar da ƴaƴa mata tare da haɗin gwiwar wasu kungiyoyi masu zaman kansu wajen tallafa ma ci gaban ilimi a ƙasashe masu tasowa a faɗin duniya. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Katsina, Zaharaddini Sani Funtuwa, ya samu damar tattaunawa da Hajiya Halima Lawal Usman Musawa, darakta mai kula da shirin a ma'aikatar ilimi ta jihar Katsina. Ta kuma yi mana ƙarin haske kamar haka.
Ilimi fitilar kyallawa, ilimi gwadabin haurewa.
Shi wannan shiri ana yin shi ne musamman domin taimaka ma ƴaƴa mata su samu halin zuwa makarantu, su kuma kasance a cikin makarantun shekarun da ya kamata, har kuma su gama wannan makaranta ta primary har su samu halin shiga makarantar gaba da primary. Wannan tsari ana yin shi ne bisa kan ɗaukan yara daga aji ɗaya na shiga primary school, a ba su tallafi na 20,000 domin su samu halin sayan kayan aiki na makaranta, kayan karatu da rubutu da ma uniform, har ma biyan kuɗin ila ko kaiwa da komowa da kuɗin tara. Haka kuma an yi shi ne musamman domin a tallafa ma iyaye su bar ƴaƴansu mata su je makarantun nan. Ana biyan wannan kuɗi ne ta hanyoyin da ya kamata a bi tsari ba tare da an samu wasu wahalhalu ba. Kowace yarinya ana haɗa sunanta tare da sunan mahaifiyarta ko kuma marƙiyarta, a inda za a ɗauki hotonsu da sunayensu da kuma duk wasu abubuwa da suka kasance wanda za su iya nuna cewa lalle su ne iyayen wa'annan yara. Sai a ba da wa'annan sunaye daga hannun headmaster zuwa ES, kuma sunayen za su tafi zuwa wannan banki wanda yake kusa da su, kamar yadda muka yi bayani kwanan baya, bankin al'umma ko microfinance bank wanda ke mafi kusa da karkarar wa'annan yara. To in aka bada wannan sunaye sai kuɗin ya taso daga can hannun ita hukuma da ya kamata ta bada wa'annan kuɗi da nan cikin jihar Katsina, sai a sanya kuɗin ta hannun ma'aikatar bankin and finance tamu ta jihar Katsina, sai su tura mu wa'annan ƙananan bankuna na karkara wa'annan kuɗaɗe, a inda iyayen za su je da wannan alama wadda headmaster da ES suka bada, kuma su ci gaba da ansa wa'annan kuɗaɗe domin su tallafa ma ƴaƴansu.
Kamar nawa ake wasu duk wata ne koko da bayan wani lokaci?
Duk wani zangon karatu ne ake bada, ana bada 20,000 a shekara. Wannan karin dai a shekara aka fara bada 20,000, kuma za a ci gaba da badawa a kowane shekara. Za a ba iyayen domin su taimaka ma yarinya ta kasance a makaranta.
Akwai wani alfanu da zaki mana nunin cewa lalle waɗannan kuɗi da kuke wa suna tasiri?
Kwarai da gaske. A yanzu maganar da muke yi shine mun samu yara da yawa sun fito suna zuwa makaranta, kuma a lokacin da muka samu masu bincike namu suka zo daga Abuja, sun je sun gani da kansu iyayen mata suna ta godiya a kan wannan tallafi da aka samu. Kuma su yaran kansu lokacin da muka shige makarantu muna duddubawa mun ga amfanin wannan, saboda mukan ga yaran sun zo cikin rigon makarantu, suna zuwa da littattafan karatu, kuma suna kasancewa a cikin makaranta. To yanzu abin da ke faruwa shine za a je a bincika kafin a ba su kashi na biyu. Binciken nan da za a yi shine a tabbatar da cewa yaran nan sun kasance suna zuwa makaranta kusan 80%. Idan sun kasance sun ci wannan, to za a ba su kashi na biyu. Yawwa, to shine halin da muke ciki yanzu. Muna jiran waɗanda aka ba mu aikin wannan bincike su zo daga Abuja domin su ci gaba da bincika mana. Kuma in suka yi wannan suka zama sun gamsu, to za su ba da ikon a ci gaba da ba da wa'annan kuɗaɗe. Kuma na tabbatar maka mu cikin jihar Katsina ba za mu samu matsala ba, tunda dama can akwai shigen irin wannan tsari wanda gwamnatin jihar Katsina take ƙoƙarin yi tallafa ma yara su kasance a makarantu. Kana sanar da kasancewa irin aikace-aikacen da ake yi na gyara harkar ilimi a cikin jihar Katsina, inda ake gyara makarantu, ana kuma ɗaukar matakai domin kasancewa karatun nan ya zama mai inganci. to wannan ayyuka sun sanya mutane sun fito kuma suna turo da yaran su a makarantu ba tare da wata matsala ba.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau. Sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu za ku ji ci gaban wannan shirin. Yanzu kuma a madadin babban bakuwar tamu Hajiya Halima Lawal Usman Musawa, daraktan gudanarwa a ma'aikatar ilimi ta jihar Katsina. Muna mika godiya ta musamman ga duk waɗanda suka bada tasu gudunmawa wajen hada shirin har ya zo muku. Sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Kuhuta lafiya.
A maza da mata don wazan.
To kai ma ka huta lafiya Harande. Ga Jumai Ali da kadan daga cikin dimbin ra'ayoyin ku masu saurare.
Za mu fara ne da ra'ayin Lawal Sani na Kawu Daura, wanda ya rubuto yana cewa muna tar da Allah wadai da harin kunar bakin wake da wasu ƴan matan kungiyar Boko Haram suka kai inda suka halaka mutane da dama, wasu kuma suka halaka a birnin Maiduguri. Da fatan Allah ya shafe kungiyar Boko Haram a Najeriya da ma doron kasa baki ɗayanta. Shi kuma Muhammadu Musa Saudano matasa da ke jihar Bauchin Najeriya shi ma ya rubuto yana cewa muna tar gami da Allah wadai da harin da wata yarinya ƴar kunar bakin wake ta kai kusa da ofishin NDLEA da ke garin Maiduguri a arewa maso gabashin Najeriya. Don haka muke kira ga jami'an tsaro da su ƙara ƙaimi wajen yakar ƴan ta'adda masu tada ƙayar baya. A bangare guda kuma su ma jama'ar gari su ma suna da rawar da za su taka ta hanyar tseguntawa abubuwan da suke faruwa ga jami'an tsaro domin a gudu tare a tsira tare. A ƙarshe muke addu'ar Allah ya taimaki jami'an tsaron ƙasarmu akan yaƙi da suke da ƴan ta'adda ya kuma kawo da ƙasarmu da dawwammamiyar zaman lafiya a ƙasashen Afirka da ma duniya gabaki ɗayanta. Shi kuma Adamu Engulde da Bashir Muhammadu Dambuwa da kuma Alhaji Shushana duk a Dambuwa sun rubuto suna cewa Allah ya kawo mana ƙarshen hare-haren kunar bakin wake a jihohin Borno, Adamawa da sauran sassan Najeriya gabaki ɗaya. Amin. Daga ƙarshe sai ra'ayin Yusuf M. Ramadan daga jihar Gombe Najeriya.
Jumai Ali da ra'ayoyinku ga ladan da kaɗan daga cikin ɗimbin wato kanin labarai.
Yanzu haka dai an bayyana sakamakon zaben da aka yi a ƙasar Kenya wanda aka yi a ranar Alhamis inda ta gabata, kuma an ayyana shugaba mai ci Uhuru Kenyatta a matsayin wanda ya lashe wannan zaɓe. Hukumomi a nan Amurka sun tuhumi tsohon shugaban yakin neman zaben shugaba Donald Trump Paul Manafort a yau Litinin da laifin hada baki da cutar Amurka da batar da samun wasu wato kuɗaɗen haramun da kuma yin ƙarya ga gwamnati a wani yunkurin neman gatanci ma tsohon shugaban ƙasar Ukraine Viktor Yanukovych. Babban mai gabatar da ƙara na ƙasar Spain ya ce zai gudanar da tsoffin jami'an gwamnatin Catalonia akan zargin cin amanar ƙasa da kuma tunzura jama'a. Attorney General na ƙasar Jose Manuel Maza ya kira a yau Litinin cewa a tuhumi shugabannin yankin Catalonia da almubazzaranci a ƙoƙarinsu na ɓallewa daga ƙasar ta Spain.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya. Kafin mai sallama bari mu miƙa gaisuwa ta'aziyya ga wakiliyarmu Baraka Bashir domin rasuwar ƙanwata wadda ta rasu wajen haihuwa yau. Allah ya rahamshe ta ya ba dangi duka jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu ƙarshen madadin kowa da kowa alheri. Ke muku fata alheri.